الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها المسلمين، حديث يا ثبت لدى أبو كبشة الأنماري الله سيقال يدعنا بريشي يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فابدو أقوي الأمر غدا أكو إن رنسوا جمد سو أقوي الأمر غدا أكو إن رنسي مكو ألا جمد سو زم كما لا برتامكو ونزنشي وليكيشي زم فدا مكو ونهديثي وحدثيشي أبو نفركو ما نقص مال من صدقه باب يدا زاي دوكيا ترغو دم مي ita yayi sadaka sadaka ta wajibi kaman zakka ko sadaka ta nafila sai yau da gobe yau ta yi tallafawa ga ziyayyu jin kan marasa shi dan kawai mutun yayi wannan baya gadar da tasgaro a cikin dukiyar mutun baya kariya arzikin bawa baya gadar da koma bayan tattalin arzikin kasa. Wannan abu na farko kenan da manzon Allah ya yi rantsuwa a kansa. Babu yanda za a yi sadaka ta tauye dukiyar bawa. Abu na farko kenan. Sannan abu na biyu, wala zulima 'abdun mazlimatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Babu yanda za a yi azalinci bawa wani nau'i na zalunci. Azalince ka ko azalince ki wani nau'i na zalunci. Zaluncin da ya shafi dukiyarka, ya shafi haƙƙinka, ya shafi mutuncinka, ya shafi jininka, ya shafi komai naka. Babu yanda za a yi azalunce ka kowane irin zalunci, babba ko ƙarami, da yawa ko kaɗan, sabara alaiha, sai bawa ya yi haƙuri bisa ga zaluncin da aka yi masa. Ba don bai san hanyar da zai bi ya dawo da haƙƙinsa ba, sai dai ya yi haƙuri yana neman ladan Allah. Illa zadahu Allahu izzan, bawa ba zai yi hakan ba, face sai Allah ya ƙara masa izza da buwaya da ɗaukaka. Dukkan wanda aka zalunce shi ya haƙuri bisa da zaluncinsa, Ubangiji ta'ala zai ƙara masa izza. Abu na uku, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin. Babu yanda za a yi bawa ya buɗe wa kansa ƙofar roƙo da maula da bara face sai Ubangiji ta'ala ya buɗe masa ƙofofin talauci. Dukkan mutumin da ya mayar da al'adarsa ita ce roƙon mutane, kai kukan Allah wajen bayinsa, al'adarsa maula daga wancan soro zuwa wancan soro, daga wancan falo, daga wancan ofisi zuwa wancan ofisi, daga wancan fada zuwa wancan fada, aikinsa maula, to Ubangiji ta'ala ko ya yi alƙawarinsa ya buɗe masa ƙofofin talauci. Babu yanda za a yi yaudata, babu yanda za a yi bukatarsa tafiya, shi da bai bukata sun yi sallama. Waɗannan al'amura guda uku manzon Allah ya rantsa ya ce zai labarta mana hadisi mulki su. Sannan sai ya ce innamal duniya li arba'ati nafarin, duniya ta mutane hudu ce, mutum hudu ne a cikinta. Na farko, abdun razaqahu Allahu malan wa ilman, mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi ya kuma bashi dukiya. Ga ilimi sannan kuma ga kuɗi, yattaqi fihi rabba, yana jin tsoron Allah game da dukiyar da Allah ya bashi. Wajen nemanta ko ƙara haɓakata yana bin hanyoyi na halal da Allah ya shar'anta, hanyoyin kashe ta yana bin hanyoyi na halal da Allah ya tsara. Wa yaslu fihi rahima, yana sadar da zumunci da dukiyarsa cikin zumunsa, ƴan uwansa, mai buƙatar abinci ya bashi, mai buƙatar tufafi ya tallafa masa, mai buƙatar kuɗin makaranta ya bashi, gwargwado yadda bai cutar da kansa ba, yadda kuma ba a lissafa shi cikin marubuta. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, ya san haƙƙin Allah game da dukiyar yana kuma karewa. Wannan shi ne bawa na farko. Dukkan wanda ya samu kansa a cikin wannan hali yana aiki da ilimin, sannan dukiyar yana aiwatar da ita ta hanyar da Allah ya ce. Manzo Allah ce fa hadha bi afdalil manazil, wannan kam yana cikin mafificin matsayi a gobe kiyama, yana kololuwar matsayi a gobe kiyama. Daga nan sai na biyu, abdun razaqahu Allahu ilman, ba wanda ubangiji ta'ala ya bashi ilimi kadai bai bashi dukiya ba lan yuzuku malan bai bashi dukiya ba wa huwa sadiqun niyya yana aiki da ilimin sa hakaran kansa yana da'awa yana fadakarwa yana al'amru bil ma'ruf da annahi anil munkar sannan kuma yana fatan ina ma ina da dukiya irin ta wani mai aikin alkhairi din can dan nema irin da aikin alkhairi irin nashi ina ma ina da kudi irin na wani mai wadancan ayyuka na gari dan nema irin ayyuka na gari da irin wannan kudin yana da kyakkyawan niyya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa to wannan yana da lada na niyyarsa fa ajruhu ma sawa shi da wancan na farkon ladan su daya matsayin su daya a wajen Allah duk da cewa wancan ya dara shi shi yana da kudi da ilimi shi ko yana da ilimi ba kudi amma bayan ilimin da yake da shi ya hada da kyakkyawan niyya ina ma yana da kudi irin nawa ne yayin aikin alkhairi irin nawa ne sai wannan yasa za a tashi su a matsayi daya fa ajruhuma sawa da uku wa abdun razaqahu Allahu malan bawan da ubangiji ta'ala wato ya bashi dukiya wa lam yarzuquhu ilman amma Allah bai bashi ilimi ba ga kudi sun buga bar lissafi amma kuma babu ilimin gudanar da su babu ilimin sanin hakkin Allah a ciki yasbitu fi malihi bi ghairi ilmin yana ta kai kawo cikin dukiyarsa ba tare da ilimi ba ya kashe ba ta hanyar da Allah yake so ba ya tsara haɓaka dukiyar ya hauhawar da ita ba ta hanyoyin da Allah ya shar'anta ba wala yasqi bihi rabba ba ya jin tsoron Allah game da dukiyar wala yasul bihi rahima ba ya sadar da zumunci game da dukiyar wala ya'lamu lillahi fihi haqqan bai san haƙƙin Allah ba a cikin dukiyar manzo Allah ce fa haza bi akhbathi manazil wannan kam yana cikin mafi munin matsayi mafi munin masauki a gobe kiyama Allah tsare daga nan sai bawa na hudu wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman ba wanda bai da ko kobo bai da kowa sha wato bai da dukiya sannan wala ilman sannan bai da ilimi wato ga jahilci sannan kuma ga talauci fa huwa yaqulu amma tare da haka ga munin niyya da duhun zuci yana cewa law anna li malan la amiltu bi amali fulan ina ma ina da dukiya ta cetare ni irin ta wani ni ma da nake cetare ni irin nashi ya ga wani na sako da dukiyarsa sai ke fata yana da irin wannan dukiyar shi ma irin tsayin sako da ita wani na kangarewa Allah da dukiyarsa sai ke fata ina ma yana da irin wannan dukiyar shi ma ya kangarewa Allah ya kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune ba ya da komai yake da wannan munin niyya da duhun zuci manzo Allah ce fa huwa bi niyyatihi za a hukunta shi da mummunan niyyarsa da mugun zuciyarsa da duhun zuciyarsa fa wizruhu ma sawa zunubin su iri ɗaya ne shi da na wancan wanda aka ba shi dukiyar da bai da ilimi yake ta barna yake ta saban Allah da dukiyarsa wannan hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya rawaito shi haka Imam Tirmidhi a cikin sunan sa ya yi kowa musulmi wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai darussa a cikin sa wadanda ya kamata kowane musulmi ya kalle su mun karanta shi a jumlace bari mu dan bude malamin mu kuzo da su fili abu na farko dai mun koya cikin wannan hadisi cewa ashe sadaka ba ta tauye dukiyar bawa babu yanda za a yi sadaka da taimakon addinin musulunci da taimakon bayin Allah ya karya arzikinka babu yanda za a yi sadaka ta karya maka in kai kana jin cewa sadaka na gada da talauci wannan wahayin shedan ne kururuwar shedan ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim shedan ne ke razanar da ku yake muku alƙawarin talauci ko idan kun taimaka ƴan uwanku idan kun taimaka wa gajiyu idan kun taimaki kowace qadiyya ta al'ummar musulmi wai za ku talauce za ku samu tasgaro amma abinda ubangiji ta alake muku alƙawari kyakkyawan alƙawari yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat ubangiji ta ala yana tafiyar da albarkar da ke cikin riba amma yana hauhawar da dukiya ta sadaka yana haɓaka ta saboda haka babu talauci da dukkan mutumin da yake ciyarwa sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa duk abin da kuka ciyar zai mai gurbin sa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace babu wani yini da rana ke hudowa cikin sa ba sai mala'iku guda biyu suna sauka daga sama daya daga cikin su na cewa ya ubangiji din mai ce da dukiyarsa dan Allah ka maye masa gurbin abin da ya ciyar daya daga cikin su ko yana cewa ya ubangiji din mai kamewa wanda baya ce da dukiyarsa din marwaci ya ubangiji ka gadar masa da talauci haka hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi ashe a cikin sadaka akwai albarka a cikin sadaka akwai haɓakar dukiya a cikin sadaka akwai lada a cikin sadaka akwai tsira daga azabar Allah ranar tashin kiyama a cikin sadaka akwai dacewa da gidan aljanna abu na farko kenan abu na biyu da muka goya cikin hadisi dukkan wani bawa da aka zalunce shi sai ya jure ya hakuri ba dan ba zai iya ramawa ba Allah madaukakin sarki zai daga matsayin sa idan mutum ya rama bai yi zunubi ba amma inda zai yi hakuri to hakurin aka fi so ramuwa ba laifi bane tunda Allah ya ce wa in aqamtum faqibu limislima wa qibtum bi wala in sabartum lahu khairul sabirin in za ku yi hukuma ku yi hukuma kusankucin wanda aka yi muku in za ku taka yadda aka taka ku idan za ku saba mazumanciyan sabawar da aka yi muku amma da za ku yi hakuri to wannan hakurin shi yafi ga dukkan masu hakuri da haka an fi so bawa yayi hakuri ubangiji ta'ala yana tare da masu hakuri ubangiji yana san masu hakuri innallaha ma'as sabirin wallahu ma'as sabirin manzo Allah ya nuna hakuri haske ne sannan hakuri guzurin bawa ne na cin nasara akan duk abin da ya sa a gaba cikin rayuwar duniya ubangiji ya ce wasta yuro bi sabri was salah wa inna la kabiratun illa lil khashiyin annabi Musa alaihi salam ya ce da mutanen sa ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin wa tukuni ma'ajin Allah sannan ku zama masu hakuri kasa da kuke ji da gani mallakar Allah ce zai gadar da ita ga wanda yake cikin bayin sa sannan abu na uku da zamu koya a cikin hadisi dukkan bawan da ya gode wa kansa kofar maula da kofar talauci maulan nan da ya gida da mutane ne a bakin danja ne bai bada hannu a cikin masallaci ne a duk inda zai je ya rinka bara yana roƙon mutane ya dauki kwano yana bara ne ko kuma a'a maula ke irin ta zamani wanda yake ba tare da ya dauki kwano ba zai rinka bin ofisoshi na gwamnatoci na gwamnati ofisoshin gwamnati zai rinka bin gidajen masu kuɗi zai rinka bin falon falon alajuwa ne daga gidan wani zuwa wani ya ba da labari a nan ya ba da taɗi a can a yi dariya dan a bashi na tefa ne dan a bashi na kashin miya duk wannan sunanta maula ko kan ba a canja masa suna duk irin dabarar da kai kamar yadda abin ya zama sana'a sunan shi din roƙo sunan shi maula manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace dukkan mutumin da ya bude wa kansa kofar roƙo ubangiji da Allah zai bude masa kofar talauci shi yasa muke cikin talauci muke cikin koma bai ta fuskar tattalin arzikin kasa saboda mabarata sun yawa a cikin mu ko yaya da mai larura da mara larura idan ka samu mabarata guda goma in an ci sa'a ka samu mai larura ta gaske guda biyu guda takwas larura ce wadda ba ta gaske ba larura ce wadda mutum na iya jure mata mutum yana da canjin wannan da zai iya yi na waɗansu sana'o'i amma ya raina su ya kangare musu ya nuna ya fi ƙarfin wannan sai ban mace gare ya yi maula to saboda haka sai Allah buɗe mutum ƙofar talauci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin wani hadisi yace dukkan wanda ya yi roƙo alhalin ya kamata a ce ya wadata gabanin roƙon ta hanyar yin sana'a ya kamata ya wadata gabanin roƙon ta hanyar noma ta hanyar kiwo ta hanyar zuwan wani abu daban da zai iya rayuwa da shi amma sai gwamnati gare roƙa to zai tashi da wani tabo na roƙo din a ranar tashin kiyama a kan fuska manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito yace la tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah ta'ala wa laysa fi wajhihi musqatu lahm mutum ba zai gushe ba yana roƙo ba zai gushe ba yana bara ba zai gushe ba yana maula har sai ya tashi ya gamu da Allah a ranar tashin kiyama a fuskar sa babu ko da tsoka ɗaya ta nama zai tashi da kwarangol ɗin fuska a gaban Allah a ranar tashin kiyama hadisi ya tabbata wanda Imam Ahmad ya ruwaito a cikin musnad ɗinsa daga Abu Bishr shine Qabisa ibn al-Mukhariq yake cewa na ɗauki wata diya a kaina ko na ɗauki wani nauyi a kaina wani na bin wani bashi na ga za su yi rigima na ce zo bashin na kai na zan biya sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ce manzon Allah akwai wani abu cikin dukiyar sadaka a bani sai manzon Allah ce akim hatta ta'tiya nasadaka fa na amuru laka biha zauna idan masu kawo sadaka sun kawo ba yi umarni a baka bayan na zauna a wajen ina zaune sai manzon Allah ce da ni ya qabisatu innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salat sadaka, roƙo, maula, ba shi halatta sai ga daya daga cikin mutane guda uku. Ba shi halatta kai roƙo sai in kana daya cikin mutanen nan guda uku. Bara sai in kana daya cikin mutanen nan guda uku. Mutum na farko, mutumin da ya dauki hamala a kai. Dauka cewa diyya ta hau kan wani. Ya kasa biya sai kace kai zaka biya diyya. Mu dauka cewa ramuwa ta hau kan wani. Ya barnata wani dukiyar sa. Bisa ga kuskure, mai dukiyar ne ba zai hakura ba sai an biya shi. Za su yi rigima da dadi sai kace ka bari ni zan biya ka a madadin sa. Kaga wannan ka dauki wani nauyi ka dorawa kanka. Dan sulhu tsakanin ƴan uwa musulmi. Duk wanda ya dauki nauyi irin wannan ya halatta ya bara ko roko. Dan ya samu abin da zai biya wannan nauyin da ya dauka ko na diyya ko na ramuwa na wani abin da aka lalata na wani dan gudun kar ai bidali ko rigima ko husuma tsakanin mutane ya halatta yayi roko har ya samu abin da zai biya idan abin da yana 2000 ya halatta kai roko har ka samu 2000 idan 10,000 ne ya halatta kai bara har ka samu 2000 daga ranan da ka samu 2000 haramun ne ka sake mita hannunka ka roki mutane wani abu dan abin da kai rokon dan shi yanzu kuma ya samu sake rokon mutane yanzu kuma babu kata kai wannan shine mutum na farko mutum na biyu wanda wata musiba ta faru akan dukiyar sa kamar gobara ta zo ta cinye dukiyar sa kurmus lokaci guda mutum na da jari mai kauri 500,000 ko miliyan 1 ko miliyan 2 ko miliyan 5 ko sama da haka Allah ya jarrabe shi da rashin lokaci guda ko manomi ne aka yi ambaliyar ruwa duk ya sa kudin sa gona gaba daya ruwa ya zo kwashe amfanin gonar ya tafi da shi wannan jahiya ce samawiya wata musiba ce wata azalce ta fara kansa ba da niyya ba irin wannan ya halatta roƙi mutane har ya samu abin da zai riri ta kansa ba sai ya mayar da dukiya makamanciyar wanda ya rasa a da ba a'a sai ya samu abin da zai rike kansa gurgurdan hali kada ranka da ham ba yabo ba fallasa da ya samu wannan to sai ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa Ubangiji ta'ala zai mayar masa wancan abin da ya hasara. Daga nan mutum na uku, mutumin da Allah ya jarrabe shi da talauci, wanda ko cikin talakawa ce, shi talaka ne. Kada a ce talauci, wani ce ya yi kowa ma talaka ne. Yau ai da ma ba a taɓa yin wata al'umma ba fa sai talakawa sun fi yawa a cikinta. Tun da aka halicci duniya zuwa yau, a kowane gari, a kowane generation, a kowace ƙasa, talakawan ƙasar sun fi masu kuɗin yawa ninkin ba ninki. To amma ko da a cikin talaka akwai wanda ya fi kowa talauci. Akwai wanda ko da ƴan uwan su talakawa za su ce kai wane na cikin kunci. Su ma ba su fita ba daga ciki. Amma dai sun yadda wani kam mu kam ahsanu minhu halan bi kathir. Mun fi shi hali na gari, mun fi shi wadata, mun fi shi ɗan dama dama. Mutumin da ya samu kansa a cikin wannan jarrabar talaucin da ya zama kamar beran masallaci. Har ma abuta hankali mutum uku cikin mutanensa ta tattauna da juna kan cewa kai wani kai na cikin kanyi. Irin wannan ya halatta ya roƙi mutane har yi daidai wa daida da talakawa ƴan uwansa ba wai ya samu wadata ba. Ya fito daga wancan ramin da shi kaɗai ya fada ciki sauran ƴan uwansa talakawa ma ba su fada ciki ba. Ya zo ya yi daidai da sauran sannan kuma daga nan gurin halatta ya cigaba da roƙo ba. Manzo Allah ya ce in ban da waɗannan mutane guda uku dukkan wanda ya roƙo abinda duk aka bashi ya karɓa ya ci da sunan bara ne, da sunan maula ne, da sunan roƙo ne, ya tabbatar cewa suhudu yake ci a cikinsa. Ma'ana azaba ce yake ci a cikinsa. Ma'ana daidai yake da rashawa yake ci a cikinsa. Haramun ne yake ci a cikinsa, duk abin da ya karɓa na maula ko na sarki. Idan mun san waɗannan hadisai, ya kamata mu mai da rayuwar mu ma sai zama bara. Da mai larura ta gaske da makaryaci da wanda yake zai iya yin wani abu kansa da wanda ba zai iya yi ba duk gaba daya mu koma mola wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a cikin wani hadisin dukkan wanda musiba ta same shi sai ya saukar da ita ga mutane dan su biya masa yace ba za a taɓa warware masa musibar sa ba in ma an raba shi da wannan to za a gode masa wata sabuwa banda wannan wanda kila ta ko wancan wanda aka raba shi da ita amma dukkan wanda musiba ta same shi sai ya saukar da ita wajen Ubangiji yace ya Ubangiji ka san halin da nake ciki to Ubangiji ta'ala kuwa zai raba shi da ita ko dai ta hanyar ya karbi ransa ya huta ko kuma ta hanyar ya kawo masa wadata cikin gaggawa subhanahu wa ta'ala amma za mu ji da dama daga cikin wasu malamai waɗansu masu faɗakarwa suna cewa ai ya halatta ayi roƙo ko ya halatta ayi bar tunda Allah ce lis-sa'ili wal ma'ruf abai wa maroƙi wa amma sa'ila fala tanha mai roƙo karfi masa tsawa was-sa'ilina fi riqab da sauran irin waɗannan ayoyi hakikanin gaskiya waɗannan ayoyi da suka zo ala wajhil islahi wal umum sai mu mu'amalance su da wancan hadisi na qabisa cewa ana magana ne ga waɗancan mutane guda uku su ne idan mutum ya samu kansa ɗaya daga cikin waɗancan halaye guda uku to ya zama as-sa'il dan haka fala tanha ya zama cikin lis-sa'il wal mahrum ya zama cikin as-sa'ilin wal riqab amma wanda baya cikin waɗancan guda uku babu yanda za a yi shi cikin fadin aya dan wanda aka saukar wa ayar shi ya fassara wannan ayoyin da haka sallallahu alaihi wa sallam sannan a ƙarshe manzon Allah ya ambaci duniya cewa mutum mutumi mutum wanda yake da dukiya da ilimi yake aiki da dukiyarsa wajen ayyuka na alkhairi yake aiki da iliminsa wajen bin Allah wannan shi fi kowa babban matsayi daga nan na biyu mai ilimin da baya da dukiya yana aiki da iliminsa yana fatan ina ma yana da dukiya da tsawa ne ya aiki da nawa ne wannan za a tashi samu tsidiyar ranar tashin kiyama daga nan sai mutum na uku mutumin da aka ba shi dukiya amma ba ilimi yana ta barna da dukiyarsa yana ta kece rai ne to wannan za a tashi mummunan matsayi daga nan sai na hudu wanda babu dukiya babu ilimi amma yana fatan ina ma zai samu dukiya dan ya kece rai ne idan nawa ne wannan za a tashi su a matsayi daya a sai annan gurin sai mu kalli waɗannan al'amurra haka su dukiya da ilimi sannan kuma in guda ɗaya kawai za a baiwa mutum to a baiwa mutum ilimi shi ne ya fi sama da a ba shi dukiya dukiya da ilimi haɗa da juna wannan shi ne babbar falala da ɗan adam zai samu a cikin rayuwar duniya amma in za a ba mutum ɗaya to a ba shi ilimi ko da ba ya da kokobo amma a ba shi dukiya ba da ilimi to ko shakka babu akwai matsala a cikin wannan to ballantana kuma ya zanto mutum ya rasa dukiya kuma ya rasa ilimi ga talauci ga jahilci to wannan dab yake da kafirci dan lokacin da duk talauci ya hadda wato anisin jahilci to kusan waɗannan su ne rukunai guda biyu da suke haɗuwa wato kafirci ya biyo bayansu Allah ya tsare mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين